بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتشينا الشرين نبيو قواتن ذو القيدة هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوا مدينة دبو دايد دريه دا أربعين دا بقوي daidai da 10 ga watan 5 miladiya ta 2026 kamar yanda muka saba haduwa dai a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Manzumatun Nuniyya ta al-Imam al-Qahtani wanda muna bin sharhin nan na al-Qutufud Dawani na Dr. Suhaimi hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 39 a darasin da ya gabata muna dai mun karanta baiti na 169 la talqa mubtadi'an wala mutazandiqa illa bi absati malikil gadbani wato baitin yana cewa kada ka hadu da wani dan bid'a ko wani zindiki illa bi absati face kana mai daure masa fuska Malikul Gadbani irin daure fuskar Maliku mai tsaron wuta Al-Gadbani mai fushin nan an gane ko wannan shine fasarar da tafi zama daidai an gane ko illa bi absati wato kana haduwa da shi haduwa ce wanda za a ga fuskar ta ka daure ta irin daure fuskar nan ta Maliki wato Maliku mala'ikan da ke tsaron wuta Al-Gadbani wanda ke cike da fushi to mun kawo misalai na bambanci tsakanin al-mudarati da al-mudahana kusan mallan yayi ta kokarin fayyace wa daliban ilimi tsakanin al-mudarat da kuma al-mudahana akwai bambanci ko shakka babu al-mudarat wannan ba a hana yin ta ba tsakanin mutun da yan bid'a musamman yan bid'a da suke ba waɗanda suke suka dauke ta manhajin su ba ba kuma waɗanda suke al-muta'assili da fiha ba al-mugurrina waɗanda sun riga sun nitse sun yi zurfi a cikin ta sannan kuma ba a ce su kansu ayi musu mudahana ba an hana yi musu mudahana amma an halatta yi musu mudarati kuma ya kakkawo mana misalai da dama waɗanda suka nuna haka akwai hadithin la tal'anuhu ma alimtu illa annahu yuhibbu Allah wa rasulahu mutumin nan da ya shagiya sau adadi mai yawa har yace la takunu aunan lishaytani ala akhikum an gane ko kaga wannan kuma ba yana nufin ka tattaro ainihin ma'abota sabo da bid'a ka tattara su ku yi ta mu'amala ka dinga taimaka musu kana karfafa musu gwiwa saboda kawai wannan hadisin ba haka ake nufi ba ana nufin ka mu'amalanci kowane hali da abin da ya dace da shi da haka in akwai hikima ko akwai maslahar kauracewa sai a kaurace in babu maslahar kauracewa to sai a ci gaba da zama ana yi musu da'awa la'alla Allah yuhdithu ba'da zalika amran ina fata an gane kuma ya kawo mana misalin munafikai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya basu kaga su ba maganar munafurci ba maganar bid'a ba ma munafikai ne kuma munafurci irin wanda yake fitar da mutun daga musulunci amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale su la'alla ya'uda adahum ala almuslimin dan kada kuma su koma ruwa ko kuma akalla su koma su hade da kafirai yan uwansu cutarwar da kan al'umma musulmi za ta koma wali Allah ya tazarra'a bidhalika adawul islam kuma dan kada ainihin wato makiya musulunci su fake da wannan su dinga cewa inna muhammadan yaqtulu ashaba ma annahu ya'rifuhum wahidan wahidan duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya san munafikan nan daya bayan daya duk ya san su amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale su suka ci gaba da zuwa majalisarsa suka din ci gaba da zuwa masallacin sa wa ma'a zalika kana yudarihim duk da haka yana zama da su irin zama na mudarati kamar yanda muka tattauna wa sannan akwai sannan mudahana ita kuma shine at-tanazul anil haqq ma'a wuduhihi wa zuhuri wannan an hana wannan an gane ko Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ce wa Nana Aisha baki ga cewa mutananki banul Ka'aba banul Ka'aba ta wato sun gina dakin Ka'aba wa qatasaru an qawaid Ibrahim amma gaskiya sun takaita ba su kai shi daidai har sashin ginin Annabi Ibrahim ba fa qultu sai na ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah afala taruddaha ala qawaid Ibrahim to tunda ka san ba su kai shi zuwa har sashin ginin Annabi Ibrahim ba me zai hana a buge a dan ja ginin baya ya koma kan harsashin Annabi Ibrahim qala laula hidthanu qaumiki bil kufri la fa'altu yace bazan yi aikata hakan ba kyale shi kawai sai nan gaba me yasa yace ba saboda mutananki basu dade da karban musulunci ba ina fata an gane wannan rushewar tunda sun yanda suka dauki al'amarin Ka'aba da girma to rushe dakin Ka'aba duk bayanin da za a yi musu da wuya su fahimta kuma wannan zai bayi zuwa ga wata matsala wata mafsada din to da haka sai aka kalli maslahar a kyale ginin yanda yake har sai nan gaba saboda kaucewa mafsadar da za ta tattaru tare da rushewar kaga ba za a zo a ce a tun daga inda ka'ida take koma waye zai yi ridda koma waye zai kaza ya je ya tayi mu sai mun rushe mun mai da shi yanda yake wannan ba haka bane harkar da'awa ta addini take annabi sallallahu alaihi wasallam in dai kai da'i ne kuma kana koyi da'awa irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam to lalle za a same ka tsarin da'awarka yayi daidai da irin tsarin da'awar Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma za a same ka da rahama da sassauci da jin kai wajen da'awarka kuma za a same ka inda ya kamata a yi zafi nan kake yin zafi inda ya kamata a yi sassauci kuma nan kake yin sassauci saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam haka da'awarsa take bashiran wa nadhiran yana yin bushara yana kuma yin gargadi ina fata an gane to duk mun tattauna wannan kusan insha Allah ta'ala zamu tashi daidai gabar da malai yake cewa qalil muallif rahimahullahu ta'ala inda malai kawo mana wasu daga cikin masu zafi irin wannan al-haddadi wato al-haddadiyin an gane ko yawa ya kawo mana misalin irin waɗannan wato firqa ce mu'asira wato firqa ce kungiya ce wato wadda ta bayyana daga baya-bayan nan ta bid'a wadda ta shahara da gaggawa da garajen hukunta mutane ba tare da la'akari da wasu dokoki da ka'idodin shari'a ba ana kiransu haddadiya haddadiya ake kiransu ana jingina su zuwa ga wanda ya kafa wannan tafiya shine Mahmud ibn al-Haddad al-Misri an gane ko duk da cewa awwalama bada'at hadhihi al-firqati bi-ta'an farkon bayyanar wannan firka din ta bayyana ne bid'ani da aibatawa da suka wata shahiri da batanci ko suka wato bata suna bil hafizaini sun fara ne da batanci da suka game da wasu manya-manyan malamai guda biyu al-Imam an-Nawawi da Ibn Hajar har ma suka yi ta da'awar a kone littafan wayannan malaman suna ganin ba su da wata fa'ida al'amarin nasu ya ci gaba har suka kai zuwa ga tsoratar da mutane ma game da manya-manyan malaman shari'a kamar da addini kamar irin su Ibn Baz da kuma Sheikh Nasiruddin Albani da makamantansu an gane ko yawa to wannan su ake kira haddadiya to da haka mutun yayi hattara kada ya fada cikin wannan haddadiya din ba tare da ya sani ba ya fahimci wannan mas'ala da kyau ya kuma dabbaka wannan ka'ida da malamai suka dora akan wannan yace walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah anna hadhal fikra anna hadhal fikr wannan tunanin kad da'ufa yayi rauni yanzu bi fadlillahi ta'ala wannan falala ce ta Allah madaukakin sarki wannan fikira ta al-haddadiyun wato wannan haddadiya kai al-haddadiya wato wannan fikira ta su tayi rauni bi khurujil haddad saboda shi al-haddad din wato shi Mahmud al-Haddad wa zumratihi da shi da jama'arsa sun fice min daulatul tauhidi was sunna tunda suka fice suka bar yankin daular nan ta tauhidi da sunna to sai aka samu wannan fikira tayi rauni wa ma'a zalika duk da haka fa inna fikrahum malai yake cewa duk da haka fa inna fikrahumul mashin wannan tunani nasu mai muni fa inna fikrahumul mashin wannan fikira ta su tunani na su memuni wa huwa tasarru shine tunanin gaggawa da garaje fil ahkam cikin hukunce hukunce hukunta mutane da garaje wal hajari da kuma kaurecewa mutane ma zala mawjudan inda ba'd al afrad har yanzu wannan fikirar ana samun ta a wajen wasu daidaiku alladhina qalla ilmuhum wanda ilmin su yayi karanci wada'ufa imanuhum imanun su yayi rauni fanajidu ahadahum muna iya samun ɗaya daga cikin su ya kulu zaka ji na cewa fulanu la usallima alai cewa na ni bana masa sallama ya dau zafi ya ce a wani na daina masa sallama me yasa me hujja sai ce li annahu yamshi ma fulanil hizbi saboda na ganshi suna tafiya ko na ganshi tare da wani dan kungiya kaza fa halla sa'alta akhaka limadha masha ma'ahu to me ya hana ka tambayi dan uwan naka ya na ganka da wani ran nan kuna tafiya me ya faru ne na ga ka je wajen wani me ya kai ka shin mu'amala ce ta kasuwanci a mu'amala ce ta aiki a mu'amala ce ta addini baka sani ba kawai daga ganin mutun da wani dan bid'a shikenan sai ka daina magana da shi ka ce ba za ka sallama ba za ka gaisa da shi ba ka san me ya kai shi ka san me mu'amala da suke ai maimakon kai garajen yi masa hukunci ka ce wani shi ma ya zama dan bid'a mun ganshi tare da dan bid'a yana gaisa kai mun ganshi ma har da dariya suna tafawa a sai a tambaya me ya faru farko kafin ka hukunta shi kamata ya kai tambaya in kana so kai hukunci na adalci sai ka tambaye shi me yasa ranan na ganka tare da wani la'allahu mashama'ahu yad'uhu kila ma da awa yake masa kai baka sani ba kana nan kana la'antar sa kana bid'antar da shi kana fasikantar da shi wata kila ma da awa ce ta kai shi gidan wannan mutum da awa ce ta kai shi kantin wannan mutum da awa ce ta kai shi ofishin wannan mutum da ka ganshi la'allahu mashama'ahu yad'uhu watakila suna tafiya tare da shi ne dan yana mar da awa yana kiransa hal ra'aitahu yusharikahu fi bid'ati shin ka ganshi yana musharaka da shi a bid'ar tasa mun ji ka ganshi yana mu'amala da wani dan bid'a amma ka taba ganin sa yana irin bid'ar da wannan din yake kasantuwar sa tare da wannan kadai ya isa ya bid'antar da shi to duk wannan yana daga cikin abin da Dr. Suhaimi yake magana akai hal ra'aitahu yumarisu daqawasihi shin ka ganshi yana wato aiwatar da irin dabi'ar wancan din daqawasa shine al'ada ko ainin dabi'a hal ra'aitahu yaqau fima yaqau fi ko hal ra'aitahu yaqa fima yaqau fi ka ganshi shi ma ya rubuta cikin abin da wancan din ya rubuta duk ba kai wannan ba amma kana zaune kila ma ba garin ku ɗaya ba kila ma akwai rata tsakaninka kila ba wata mu'amala ta hada ka da shi amma kana can wata nahiya kana yi masa hukunci na fata an gane duk wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda muke fama da su a yanzu wallahu almusta'an wa qad nahtaju ila ziyarati ba'd almarakiz allati fiha ma fiha min ad-dakhal fi kharij hadhihi albilad yace hakika muna da bukatuwar kai ziyara wasu cibiyoyi wasu markazozi akwai markaz da ya kamata mu kai musu ziyara allati fiha ma fiha wanda wannan marakiz din marakiz ne wa'anda a cikin su akwai abin da ke cikin su minad dakhan na kazanta da barna fi kharij hadhihi albilad markazozin suna nan a wajen wannan gari na Saudiya inji shi Dr. Suhaimi haythu tujadu hunaka marakizun islamiyya fiha dakhalun in ka fita can waje zaka samu akwai wasu cibiyoyi na musulunci amma akwai kura akwai kazanta da barna a cikin su wa umurun kuma zaka tarar da waɗannan marakiz din markazozin zaka tarar da su da wasu al'amura tu'rafu al'amura ne da aka san su basu saba da alqur'ani ba basu saba da sunna ba wa tunkaru akwai wasu al'amuran kuma da za a yi inkarinsu sun ci karo da koyarwar alkur'ani sun ci karo da koyarwar sunna fal muslimuna fi wad'in musulmi suna cikin wani hali ya hatajuna fihi ila shay'in wanda musulmi suna da buƙatuwa a cikin irin wannan halin da suke ciki minat ta'alufi suna buƙatar haɗin kai wal mudarati da mu'amala cikin hikima da tausasawa shine mudarat musulmi ana buƙatar haka lalle kam akwai rarrabuwa da sauransu amma in ka kalli irin kalubalen da musulmi suke ciki to suna da ana buƙatar a samu haɗin kai da haka inda za a bi wani usulubi mai kyau musamman a samu wata mahada ta alqur'ani da sunna a hade a karkashin wannan inuwar to insha Allah za ka kan al'umma musulmi zai samu haduwa da haka sai mallam yake cewa musulmi fa a yau fi wad'in suna cikin wani hali ya hataju na fihi ila shay'in suna da buƙatar wani abu min ta'alufi na hadin kai wal mudarati da kuma mu'amala cikin hikima ko kuma tausasawa ولا يظن احد ان المدارات هي التنازل kada fa wani yayi tsammanin cewa annal mudarati ana nufin cewa wato annal mudarati cewa wato kyautata mu'amala da hikima wajen mu'amala da tausasawa hiya tanazul ana nufin yin watsi anil mabadi ayun watsi game da kaidoji da manufofi na musulunci ba haka ake nufi ba dan an ce a kyautata mu'amala da ire-iren su dan an ce a kira a mu'amalance su cikin hikima dan an ce a tausasa musu wannan ba yana nufin kuma kargarin a dadada ko a tausasa ko a kyautata musu mu'amala kuma a yi watsi da ka'idoji da manufofin musulunci ba haka ake nufi ba bal alaina an nafhama manhajas salaf yace abinda yafi zama wajibi akan yan uwa daliban ilimi musamman waɗanda suke jingina kansu zuwa ga sunna abinda yafi ke wajibi akan su an nafhama wajibi ne akan mu fahimci manhajas salaf ai dai sunnan nan dai kai ma gadarta kai ba kuma daga kanka aka fara ba kuma a zamaninka aka fara ba da daddiyar tafiya ce sama da shekara 1000 da wani abu shugaban tafiyar kuma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban sa kirkaka suka zo suka dora daga inda ya tsaya almajiran su tabi'ai su ma suka zo dukkanin wayancan dukkanin su basu gane ba sai kai to wajibi ne mu fahimci manhaji tsarin magabata na kwarai fitta fariki yanda suke kokarin bambantawa bainal mudarati wal mudahana wani sai zo ya ta fada akan mudahana mudahana ai dama ba wanda yace kai mudahana da wanda yake ma'abucin bid'a ko ma'abucin sabo ko kafiri ba wanda aka yace kai mudahana da shi an bayyana ko ba wanda yace ka goyi bayan sa ka zama tare da shi ka dinga rufa kana yaban mutun dan neman faranta masa rai ta hanyar barin gaskiya ko ka'ida wannan shine mudahana abinda ake nufi da mudahana kai ta yabon mutum kana kwarzanta shi kana ainihin wato yi masa kamar wani nau'i na bambadanci kawai dan neman ka faranta masa rai ta hanyar kuma barin gaskiya alhalin kuma ka saki gaskiya ka bar ainihin wato ka'ida cikin ka'idojin musulunci wannan ka karanta an ka koma ka fahimci tafiyar magabata na kwarai za ka sun bambanta ma tsakanin me ake nufi da almudarat da kuma almudahana kama zakartu anifan kaman yanda dai a can baya na ambata mafarkun baina an ya ce shakson mudahinun akwai bambanci tsakanin mutum ya zo ya dinga mudahana wa yazubu ma'al mubtadi'ati ya je ya narke ya yi alliance ya narke tare da yan bid'a wa yadbalu ma'ahum ya dinga goya musu baya wa yarqusu ma'ahum ya dinga bin su 100 bisa 100 wa yumarisu ma'ahum daqusahumul bid'iyya kuma ya zama yana tare da su a dukkan dabi'unsu da al'adunsu irin na bid'a aw yakthura sawadahum ko ya kara musu yawa akwai bambanci tsakanin mutum mai irin wannan wa baina shakhsin da tsakanin mutumin da kad yazhabu ila fulanin lalle za ka ganshi yakan je wajen wane wanan nan kuma dan bid'a ne wa yad'uhu amma kiran sa yake ila Allah zuwa ga Allah zuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai bambanci yanzu in yaje zai mai da'awa fada zai masa zagi zai yi cin mutunci zai zafi zai dauka a matsayin sa na mai da'awa kaga in yaje zai kyautata masa mu'amala zai saka masa fuska zai yi kokarin yin amfani da kalmomi masu taushi domin kokari yake ya riba toshi ya bar waccan hanyar marar kyau ya dawo hanya mai kyau kaga yana da bambanci da wancan mai mudahana shi mai mudahana ko da yaushe kokari yake ya narke da dan bid'a ya goya musu baya ya kwaye wa ahlus sunna baya ya kuma zamanto yana bin su 100 bisa 100 yana kuma tare da su a dabi'unsu da al'adunsu irin na bid'a duk abinda za su yi na al'adar bid'a ko na wata dabi'a ta bid'a yana tare da su wannan shine mudahana akwai bambanci tsakanin mudahin wannan mai mudahanar da kuma baina shaksin tsakanin mutumin da yake shi kuma almudarati yake kad yazhabu ila fulanin wa yad'uhu ila Allah wa kad yahdiyahu ba'd almal kai irin wannan mahayyakan bawa wannan mutum ya bashi wata kyauta na kuɗi duk dan ka ja hankalin mutum ka ja ra'ayin sa yace ya haru yakan yi masa kyautar wani bangare na kuɗi ta'allufan dan samun haɗin kai dan samun sabo kama fa alal nabi sallallahu alaihi wasallam wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka Allah madaukakin sarki ya daga ka yayi maka wadata kai amfani da wadata ka dinga da'awa da wadata zuwa sunna na ga yamma yanda mutane suke karban gashin nan da yawa zaka samu abin nan wani ma yazo da yanayi marar kyau kuma yazo da kudi ya raba aka bi shi an gane mai gishiri ma yace a shiga ruwa ballantana mai yalo ina fata an gane so saboda haka wannan inda mutun zai wannan to kaga wannan sai a kalle shi sai kuma a kyautata masa to ba za a ce ai kullun yana yawo cikin yan bid'a to ku ai duk kun fahimci sunna yana tare da ku can kuma wata da'awa yake yi yau ka ganshi da mutum daya ya dawo cikin ku yau mutum biyu yau mutum uku to shigar sa ciki kuma shikenan sai ya zama aibata shi a ce ana yawan ganin sa a cikin su kamar mai comparative ne kullum a ce yana tafiya cikin wajen kristoci shikenan ya zama kirista na fata an gane to duk irin waɗannan abubuwan su ya kamata mu fahimta mu dinga yi wa junan mu uzuri annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata irin wannan ma Safwan ibn Umayya tare da Safwan ibn Umayya qabala an yuslima kafin ya musulunta an gane ko wa gairihi da ba shi kadai ba da wanin sa minal muallafati qulubuhum daga cikin waɗanda annabi ya dinga tarerayar zukatan su don su shiga musulunci akwai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu kyauta a yakin Hunain in ban manta ba raqumi 100 dari kawai sai a waru guda daje ce ya baka duk ya gigita su da kyauta kowa musulunta ne na fata an gane ba alaina an nufarrika bainal mudarati wa bainal mudahanati wal muwalati da haka wajibi ne mu bambanta tsakanin al mudarati wato kyautata mu'amala ko mu'amala cikin hikima da tausasawa wa bainal mudahanati da kuma tsakanin mudahana yaban mutun da neman faranta masa rai ta hanyar barin gaskiya kai ka bar gaskiya ga gaskiyar amma saboda in ka fito masa da gaskiyar za ku yi fada da haka sai ka danna gaskiyar dan ka faranta masa dan ka dadada masa wannan akwai bambanci tsakanin sa da wancan wal muwalati da kuma soyayya da jibinta akwai bambanci fa bainahuma tsakanin wayennan terms din guda uku kama bainat thara was surayya tazarar ya kai tsakanin athara nan kasa da tauraruwar surayya da aka tsakanin mudarati da mudahana tazarar ta ma'ana ya kai kamar daga nan kasa zuwa tauraruwar surayya zuwa sama wa qawluhu da fadin sa illa bi afsati malik al-ghadban maqsuduhu abinda al-imam al-qahtani yake nufi an talqal mubtadi'ata yana nufin idan ka hadu da dan bid'a yan bid'a al-mugriqina waɗanda suka yi zurfi suka nitse fi bid'ihim a cikin bid'o'in su wal mu'assilina laha da waɗanda suka yanke mata cibi ita bid'a ma'ana su ne yan asali su ne suka kafata to wayannan an ce abinda Imam al-Qahtani yake nufi in ka hadu da su bi wajihin abusin da fuska wadda take gimtsatsiya sannan mukfahirrin murtikakkiya kenan ita ake kira mukfahir an gane ko mukfahirrin sannan kuma fuskar amurtike ka hali malikin kamar halin maliku din nan khazinin nari mai tsaron wuta qala Allah ta'ala Allah azza wa jalla yake cewa na dau ya maliku yan wuta suka ce ya kai maliku liyaqdi alaina rabbuka ubangijin kai kashe mu mana mu huta qala innakum makithun yace kuna nan dindindin ba mutuwa an bayyanta ko az-zukhruf ayata 77 fa alaina an nakraha ashabal bid'i wajibi ne akan mu mu dinga kin ma'abota bid'a wa an nukfahirra fi wujuhihim kuma mu dinga murtike fuskokin mu a gaban su walakin hadha yakhda'u sai dai fa wannan yana da bukata ila tafsili izuwa ga karin bayani da fayyacewa kenan ba kowa za a gimtsewa ba kowa za a murtikewa ba wannan ya kamata ka fahimci wannan karatun dan ka bambanta tsakanin wanda za a murtikewa wanda za a hadewa fuska da kuma wanda ba za a yi masa haka ba alladhi taqaddama bayanuhu wanda bayanin din ya gabata min mura'atil masalih wal mafasid na la'akari da me zai fi zama maslaha menene kuma zai zama mafsada. Baiti na 70 kun shirya karin karanta ku ce mun yawa zan koma cikin karatun ne. Wal waqafu fil qur'ani khubthun batilun وخداؤ كل مذبذب حيران والوقف في القرآن خبث باطل وخداؤ كل مذبذب حيران ما لك تقول الوقف في القرآن tsayawa akan katanga game da imani da alqur'ani khubthun batilun wannan wata kazantacciyar aqida ce batacciya an gane ko akwai wa'anda su yan kan katanga ne su ba su ce alqur'ani makhluki bane ba su ce ba makhluki bane yan kan katanga kenan mu mun ce alqur'ani ba makhluki bane wasu sun ce alqur'ani ba makhluki ne su kuma wayannan alwaqifuna kenan su kuma yan kan katanga kenan su kuma sai suka tsaya muzabzabina baina zalika fil qur'ani game da alqur'ani khubthun wannan alwaqaf din mutun ya tsaya chak yace shi ba zai nan ba ba zai nan ba wannan shi ma wata gurbatacciyar aqida ce batilun batacciya wa khida'u kulli muzabzabin hayrani kuma wannan yaudara ce ta dukkan mai kai kawo tsakanin imani da shirka hayrani dimautacce wanda yake dimautacce wannan duk salo ne irin nasu malaike ta mazalan nazim rahimahullahu ta'ala ya takallama anil qur'an yace har yanzu dai al-imam al-qahtani rahimahullahu bai gushe ba dai yana ta tattaunawa da mu game da dai al-qur'an wa annahu yana sake jaddada mana cewa al-qur'anin nan fa kalamullahi azza wa jalla zancan Allah ne fa mai girma da daukaka wa annahu kuma yanda sha'anin yake yajibu alal muslimi wajibi ne akan kowane muslimi an ya'taqi da ya kudurce annahu kalamullah cewa fa alqur'anin nan zance ne na Allah ghairu makhluqin ba abin halitta bane minhu bada'a daga wurin Allah ya faro wa ilayhi ya'ud zuwa wajen Allah zai koma wa kad takallama bihi kuma wajibi ne musulmi ya kudurce cewa Allah ya zantar da alqur'ani nan hakikatan zantarwa ta hakika wa auha bihi Allah yayi wahayin alqur'ani nan ila jibril zuwa ga malaika jibril wa sami'ahu jibril kuma jibril ya ji wannan wahayin bi harfin wa sautin da harfi da sauti malaika jibril lokacin da Allah yake masa wahayin alqur'ani ya ji sautin wato yaji harafin alqur'anin kuma yaji sautin mana yaji muryar Allah madaukakin sarki da yake masa wahayin alqur'ani shi kuma jibrilu alaihi salam wa ballagahu jibrilu shi kuma jibrilu alaihi salam ya isar da shi ila annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wan nabiyyu shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ballagahu lil ummati ya isar da shi zuwa ga al'umma wa kullu zalika qad taqaddama tafsiluhu wannan duk bayanin sa ya gabata a baya aqulu ina cewa inji doktor suhaibi wa mazalan nazim rahimahullah har yanzu fa al-imam al-qahtani bai gushe ba rahimahullah yuhadhdhiru yana jan kunne da tsoratar da tsoratarwa min mukhalafati hadha al-mu'taqad game da sabawa wannan aqida ta al-qur'ani zancan Allah ne wa yushiru ila ba'd al-firaqi bai gushe ba har yanzu yana maka ishara da hannunka mai sanda zuwa ga wasu kungiyoyi wasu firqoqi allati khalafatil manhajal haqqa irin kungiyoyin da suka saba wa manhaji da hanya ta farki ta gaskiya fi zalika game da abin da ya shafa al-qur'ani wa fi hadhal baiti a cikin wannan baiti na 70 ya tahaddasu yau kuma malam yana tattaunawa ne da mu anil waqifati game da wasu kuma wata kungiya da ake kira waqifa wace kungiya ce waqifa alladhina hum ra'asun wa inda wannan kungiyar su ne kanwa uwar gami fitta'ili wajen korewa Allah sufofin sa bal kaibarwan nan ma hum sharrul mu'attila a cikin dukkan wata firqa da take kore wa Allah sunayensa da sufofinsa wannan alwaqifa din sune mafiya sharrin firqa kama qala al-imam ahmad kaman yanda imam ahmad yace imam ahmad yace fahumul ladina yarawna tawaqqufa sune wa'anda suke ganin a'a a tsaya akan katanga fil asma'i game da sunayen Allah was sifati da sifofinsa su aqida suke nan fa yaquluna suna cewa nahnu naskutu muka mun yi shiru Allah ya daidaita al'arshi sai ce ba abin da zamu ce kun yadda ya daidaita al'arshi sai ce mu ba zamu ce komai ba ko ba ku yadda ya daidaita ba sai aban fa ba abin da zamu ce ko kun yadda ya daidaita sai ba abin da zamu ce suna kan katanga na fatan gani in ka matsa musu sai sai nahnu naskutu mu kawai shiru muke in mun zo irin nan wala naqulu laha ma'anan wala laysa laha ma'anan mu ba za mu ce wannan sunaye na Allah suna da wata ma'ana ba ba za mu ce kuma ba su da wata ma'ana ba wannan sifofin na Allah ba za mu ce suna da wata ma'ana ba ba za kuma mu ce ba su da ma'ana ba la naqulu zahiruha muradun kuma mu ba za mu iya cewa zahirin su haka ake nufi ba wala gairu muradin ko kuma ba haka ake nufi ba la naqulu zahiruha muradin mu ba za mu ce zahirin ayoyi zahirin sunayen nan da sifofin nan haka ake nufi ba ba za kuma mu ce ba haka ake nufi ba bal na tawaqqafu fi zalika kulli mu fa muna kan katanga a irin wannan gurin gaba ɗayan sa haka mu ba za ka ji inda muka karkata ba wa hadha huwa ta'dilu bi ainihi wannan shine kore wa Allah sufofi da kuma sunayensa ainihin sa in kana neman ainihin ta'dil wannan alwaqifa sune masu dabbaka wato bid'ar ta'dili kwabo da kwabo wa ka'anna alqur'ana indahum kamar dai su qur'ani a wajen su la ya'du an yakuna algazan wa ahajiya bai wuce ya zama kacici-kacici ba da rudani bai wuce haka ba amma a ce alkur'ani ya zo da magana ku ce ku ba za ku ce kaza ba ba za ku ce kaza ba da haka su kenan a wajen su alkur'ani bai wuce kacici-kacici ba shine algaz bai wuce kacici-kacici ba ko shaci fadi wa ahajiya da kuma rudani lam yuta'abbad bi fahmihi kamar dai su a wajen su alkur'ani ba a bautar da mutane da su fahimce shi ba walau sallamna jadalan inda ma mun yarda da su a wannan muhawara law sallamna jadalan li hadha al madhhab al fasid inda ma mun yarda irin ta abokin tattaunawa ko ta abokin muhawara game da wannan mazhabi wanda yake gurbatacce inda za mu sallama musu ba fa ma ma'ana qaulillahi ta'ala to menene ma'anar fadin Allah ta'ala afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluwa kenan su ba sa tadabburin alqur'ani su gane daidai kenan tunan an tambaye su ce su ba za su ce kaza ba za su ce kaza ba to menene kenan wannan ayar ba ta da ma'ana da Allah ya ce afala yatadabbaruna alqur'ana me zai hana su dinga zurfafawa wajen gano ma'anar alqur'ani am ala qulubin aqfaluha ko murfi aka sa a cikin wato akan zukatansu suratu muhammad aya ta 23 wa qawlihi da subhanahu da fadin allah subhanahu wataala afala yatadabbaruna alquran yanzu ba za su dinga zurfafawa ba wajen gano ma'anar alquran walau kana min indi ghayrillah da alqurani daga wurin wani yake ba allah ba la wajadu fi ikhtilafin kathira da sun samu sabani mai yawa a cikin sa suratul nisa aya ta 82 wa qawlihi ta'ala da fadin allah ta'ala kitabun alquranin nan wani irin littafi ne na musamman anzalnahu ilayka muka saukar da shi zuwa gare ka ya muhammad sallallahu alayka wa sallam mubarakun littafi ne mai cike da albarka liyadabbaru ayati dan kawai a karanta a ajiye dan kawai ainihin wato ba shi da wata ma'ana ba a fahimta komai sai Allah ta'ala ya ce liyadabbaru ayati dan su dinga tadabburin ayoyinsa su dinga zurfafa tunani game da ayoyinsa wal yatadhakkaru ulul albab kuma dan ma'abota hankali su dinga wa'azantuwa haka alqur'ani an saukar da shi ne dan a dinga tadabburi kuma a dinga wa'azantuwa da shi ba an saukar da shi bane dan a karanta a aje ko kuma ainihin wato a rati alqur'ani a gafaka a jikin bango ko kuma a rubuta a shanye an kai an saukar da alqur'ani ne dan ai tadabburin ayoyinsa inji Allah wal yatadhakkaru ulul albab suratu sad aya ta 29 famal maqsudu bidhalika to menene mecece manufar haka in lam nakun muta'abbidina bitilawati in har ba mu zamanto masu wato ibada da karanta shi ba wa fahimi ma'anihi da fahimta ma'anarsa to me ake nufi kenan yaqulu at-tabi'iyul jalil abu abdurrahman as-sulami wato babban tabi'in nan abu abdurrahman as-sulami rahimahullah yana cewa haddathana alladhina kanu yaqra'una al-qur'ana wa'anda suka karantar da mu alqur'ani suna gaya mana kamar su wake nan ce Uthman ibn Affan wa Abdullah ibn Mas'ud wa gairahuma yace irin su alaramma Uthman dan Affan irin su gangaran Abdullah dan Mas'ud da ire-iren su annahum kanu sune mu ne almajiran su sune malaman mu sun kasance idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin sun gaya mana cewa su fa in suka je suka koyo ayoyi 10 na alqur'ani daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam lam yatajawazuha ba sa yin gaba ba sa wuce su hatta yata'allamu ma fiha har sai sun gama sanin abinda ayoyin suka kunsa min alilmi na ilimi wala amali da aiki wai wane mutum a ga yanzu kawai karatu ake a karatu ana ta sauke ai karatu ai sauka ai bukin sauka ka rantse da Allah bukin sauka shine gaya yanda ake kashe kuɗi yanda ake shigo da abubuwa na bid'a cikin harkar sauka yanda malpractice ma ta shigo cikin shi kansa ta ce yan sauka ka ce kaman wannan shine gayar abin da ake so iyaye hankalin su ya tashi makaranta hankalin ta ya tashi sai an yi sauka an sauke yara na fata an gane bayan cikin abubuwan da ake so game da alqur'anin har yanzu a matakin farko suke karanta shi suka iya yi har yanzu ba san ma'anarsa ba ballantana ai tunanin alqur'ani ya samar da sauyi da juyin juya hali a rayuwarsu dan baka san ma'anarsa ba ya za ya canza ka shi sa za ka ga yara na ana ta sauke su ana ta faman sauka alqur'ani ana ta haddatar da yara amma dai za ka ga rayuwar mutane ba canji in kai za ka iya mu'amala da shi haddace alqur'ani ya ma ƙarya za ka iya mu'amala da shi ya ci amanaka kuma hafizi ne me yasa saboda kawai mu a yanzu abinda muka yi focusing muka bada hankalinmu shine haddatarwa da koyar da tajwidinsa da qira'o'i shikenan kawai in dai mutum ya iya wannan shikenan kawai shikenan sai ga ana yayinsa amma game da ya za a yi a zaunar da mutum ya gane dan in bai gane ma'ana ba ya zai aiki da shi shi zai ga mutum gashi nan dauke da alqur'ani amma kamar sal al-himari yahmilu asfara tilawa mai karfi malam yana karatu da wuya ka kama shi amma kila ka kalli sallar sa ko ka kalli mu'amalar sa ko ka kalli hulɗar sa da mutane ko ka kalli mu'amalar sa da iyayensa ko ka kalli mu'amalar sa da iyalansa sai kuma ka dinga ganin anya wannan to bambancin mu da magabata kenan su ba karatu zalla suke ba da haka yanzu duk masu karatu irin na yanzu malan zalla ke na fata an gane da haka Abdurrahman Abu Abdurrahman as-Sulami yace malaman su irin su Sayyidina Uthman da Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud yace sun gaya musu cewa in suka koyo ayoyi 10 wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam to sukan koyo su ne da tafsirin su to in suka zo suka yi kokari suka haddace tunda sun san ma'anar ba za su je a ƙara musu ayoyi 10 ba sai sun yi aiki da ayoyi 10 nan shi yasa da ka gansu kaga Qur'ani kana kallon rayuwarsu kaga wato kaga alqur'ani a ce a haka mutum yayi hadda duk ayoyin da yayi sai ya san ma'anar sai ya aikata su sana a ƙara masa suka ce a haka muka yi hadda qalu sai suka ce mana fata'allamana alqur'ana wal ilma wal amala jami'an da haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba malami bane da yake koyar da iya qira'a ayyukan karantar da mu alqur'anin qira'atan wa tajwidan wal ilma da ilimin da ke kunshe cikin ayoyin wal amala da kuma yanda zamu yi aiki da ayoyin jami'an duk a lokaci guda ake karantar da mutum ka koma cikin albida ibn waddah shafi na 93 fal waqafu fil qur'an bi haythu la يعتقد أنه كلام الله الذي تكلم به حقيقة أو لا يؤمن المرء بمعاني أسماء الله وصفاته الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى هذا هو الوقف هو عين التعديل ولذلك وصفه بالخبث ووصفه بأنه باطل ووصفه بأنه من الحيرة والشك نعوذ بالله من الشك والحيرة وهكذا شأن أهل الكلام مسيرهم دائما إلى الشك والحيرة لأنه منشغل بعلم الكلام عن هدي القرآن والسنة ما لأيك تعرف الوقف في القرآن أكيد الوقف جمد القرآن شيني فبحيث لا يعتقد تيندم تن أكيد سبايا قدر تشيوى القرآن أنه كلام الله cewa zance ne na Allah allazi takallama bihi wanda Allah madaukakin sarki yayi magana da shi haqiqatan kuma magana ta haqiqa aw la yu'minu almar'u ko kuma aqida ce da zaka samu mutum bayyin imani bi ma'ani asma'illahi da ma'anonin sunayen Allah wa sifatihi da sifofin Allah alal wajhi allazi yurdihi subhanahu wa ta'ala ta irin fuskar da zata gamsar da Allah subhanahu wa ta'ala hadha huwa alwaqaf wannan shi ake nufi da alwaqaf tsayawa kan katanga huwa ainu ta'dil kuma wannan shine ainihi madarar ta'dili wannan shine walidhalika dan haka ne imamul qazani wasafahu yasufanta mai wannan aqidar bil khubuthi da gurbata wa wasafahu bi annahu batilun ya kuma sufanta shi da cewa batacce ne wa wasafahu bi annahu min al haira kuma yasufanta shi da cewa wannan mai irin wannan aqidar yana cikin dimuwa wa shakki yana cikin kokonto na'udhu billahi min ash-shakki wal haira muna roƙon Allah ya tsare mu daga kokonto da kuma rikirkicewa da daburcewa wa haka za sha'anu ahlil kalam yanda kaga haka ma'abota ilmul kalam suke duk wanda ya shiga ilmul kalam ya saki alqur'ani da sunna abinda zai zama kenan zai zama ba shi da aqida ka rasa inda ya dosa masiruhum da'iman irin wa'inda ba su komawa zuwa ga alqur'ani da sunna suna yin hujja ne da ilmul kalam makomar su ko da yaushe ila shakki zuwa shakka take koma karshen al'amarin su zaka sun koma shakka wal haira daga kuma shakka din kuma sai su rikirkice sai mutun ya dima wuce li'annahu munshagalu bi ilmi al kalam domin sun shagaltar da rayuwar su da ilimin falsafa an hadiyi al qur'an sun bar shiriyar al qur'ani wa sunna da sunna shi yasa fakhruddin ar-razi yana cewa nihayatu iqdamil uquli iqalu وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وأكثر دنيانا أذن ووبال ولم نستفد من بحثنا طول أمرنا سواء جمعنا فيه كيل وقالوا لوكاشين دي يزو رسوا ابن دي يتي كينان يتي نهايه اقدام العقول قالوا كرشن غباتر ده هنكلي اكن شريعه ده بايباي duk wanda maimakon ya gabatar da alqur'ani da sunna akan hankalinsa sai ya ce a hankalinsa domin ilmul kalam shi yana gabatar da hankali ne akan nassi duk nassin da hankalinsa bai karba ba to ba zai amfani da wannan nassin ba na fata an gane dan ka gane ilmul kalam yanda yake maimakon kai indai qur'ani ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka yadda kuma ka mika wuya to shi ma abocin ilmul kalam ba haka bane shi hankali yana gaba da nassi da haka in nassi yazo ya saba hankalinsa kawai zai aje nassi ne amfani da hankalinsa to shine ar-razi yake cewa ka san karshen gabatar da hankali akan nassi ina yake kai mutum iqalu da baibai yake zama wa mutum tarnaki yake zama wa mutum wa aktharu sa'il alamin dalalu kuma mafi yawan kai kawo da fafutukar bayi bata ne domin mafi yawan waɗanda suka shiga cikin wannan ilmul kalam din in ka kalli rayuwarsu ƙarshe bata suka yi
wa arwahuna an waye gari rammu fi wahashatin zukatanmu suna cikin dimowa suna cikin dimowa min jisumina garu rayukanmu a jikinmu amma a cikin dimowa muke shine ma'ana wa arwahuna fi wahashatin min jisumina ma'ana ram yana cikin jikinmu amma a cikin dimowa muke wa aktharu dunyana mafi yawan zamanmu na duniya ba mu fa'idanci da komai ba azan sai cutuwa wa wabalu sai bala'i wa lam nastafit razi kica mu kan ba mu fa'idantu ba dula umrina tsawon rayuwarmu min bahasina daga research da bincike da muka yi tayi siwa in banda an jama'a na kila wa qalu kawai mun tattara an ce sun ce an gane ko duk mu abocin falsafa zaga an ce sun ce yace tsawon rayuwarmu ba mu fa'idanci da komai ba sai tattara an ce sun ce ba Allah ya ce annabi ya ce babu ka duba dabaqatu shafi'iyya lis-subki na imam as-subki a mujalladin sa na 7 shafi na 96 zaka ga wannan baitin da al-qaulul mufid ala kitabit tauhid ibn uthaymin shi ba al-qaulul mufid da yayi wa kitabut tauhid sharhi a Sheikh Uthaymin shi ma ya kawo wannan baitocin a mujalladin sa na 1 shafi na 7 baitoci ne da ake ruwaito sa na Abdullah bin Muhammad bin Umar ar-Razi hakaza yaqulu ar-Razi abinda Razi ya fada kenan hina hadaratu al-wafa lokacin da yazo mutuwa fi wasfi hali yana sufanta halin da ya tsinci kansa alladhi kana alaiha halin da yake kai wa halil ladina yashtagiluna bi ilmi al-kalam ba shi kade ba ma yana sufanta irin halin wa'anda duk suka shagaltar da kansu da ilmin falsafa wal mantiq da logic wa yatrukuna al-kitaba was sunnata kitaban la suka yi watsi da littafin Allah wa sunnata rasulihi da sunnar manzansa wara'ahum zahiriyan suka jefar da alqur'ani da sunna can bayan su to irin halin da suke samun kansu kenan suka zo mutuwa mutun zai ga ya karar da rayuwarsa ashe duk gaba da shirme yayi tayi babu alqur'ani ba sunna wa yaqulu al-akhar wani shi ma yana cewa la'amri laqad tubtu al-ma'ahid kullaha wa sayyartu tarafi bayna tilka al-ma'alimi falam ara illa wadi'an kaffaha irin ala dhaqanin awqari'an sinna nadimi shi kuma yana cewa la'amri na rantsi ina rantsuwa laqad tubtu al-ma'ahida na zagaya kwalejoji daban-daban ma'ahid na zagaya ma'ahad wato kwalejoji kullaha duk wanda ka sani na zagaya ta wa sayyartu tarfi na tafiyar da gefe na da rayuwata baina tilkal ma'alimi tsakanin wa'ancin wurare da ake samun ilimi na zagaya naje wannan na samu certificate naje can na karanta kaza naje can na zagaya duk wa'annan kwalejojin falam ara yace amma ni ban gani ba illa wadi akattaha irin ala zakadi sai wanda zaka ga ya dora tafin dimaucewa akan haba aw qari as-sinna nadimi sai kuma mai kwankwasa hakori irin nan mai nadama an gane ku yace daga wanda zan ga yayi haka saboda duk irin wannan hanya aka bi ba an saki alqur'ani da sunna yace na gama zagayawa ni ban ga wani ba duk wanda na gani sai in ga daga wanda ya dora tafukan sa haka akan habarsa yayi tagumi yace sai kuma wanda zan ga ya sa dan yatsa yana cizan wato hako ya sa hakuri yana cizan dan yatsa ka duba majmu'ul fatawa mujalladi na 4 shafi na 73 fanta habihimul amru al'amarin sai ya kai su ila alhayrati zuwa ga dabur cewa da dumaucewa wa shakki da kokonto wa min thamma daga nan kuma ila tawaqqufi to suna shiga wannan halin dumau dimuwa da kuma shakka din daga nan kuma sai suka samu demotion sai suka koma zuwa at-tawaqquf hawa ka tsayawa kan katanga alladhi huwa aynu ta'dil wanda wannan tsayawa kan katangan shine ainihin aqidat ta'dil wa minhum man yaqulu kai an samu daga cikin irin waɗannan akwai wanda yake cewa ha ana amutu ala aqidati ummi taji ko na ko ya cika da kalmar shahada sai ce gani nan zan mutu akan aqidar babata ومنهم من يقول أن سامو أشكن سوان دي كتا ها أنا أموت على أكيدة عجائز بن إسابور يتي كاغن ننزم متأكن أكيدة صوفة فن إسابور أصن إسابور ومن جرب مثل تجربة عرف مثل معرفة أكو وند أكا سامو يتي دوان دي يجرب إرن واتو دوان دي يقود إرن وجينا يجرب إرن جربا واتا توزي غاني إرن أبين دي غاني na ba ta an gane eh insha Allah to sai mu tashi baiti na 71 abinda muka karanta ya zama dai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi ko tun tuban har insha Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh